This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkan ku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ke tare da Zahra Aminu fage da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Asabar 26 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Kuma shirin a wannan makon shine na biyu a jerin tattaunawar da wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan yayi a yawun da babban birnin kasar inda ya hada kan ƴan siyasa da matasa da wasu ma'aikatan gwamnati inda suka yi nazari akan ko kasar ta samu morewa mun demokradiya sannan kuma sun tabo batun ko ƴan adawa suna nuna adawa kuwa a kasar ko dai gwamnati tana sayi su da mukamai ne. Za kuma mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Ka'alma Sigarba zai gabatar. Inda a yau shirin zai kawo muku amsar da wani mai sauraro ya aiko inda ya nemi ƙarin haske akan abin da ake nufi da takardar kuɗi ta bai ɗaya da manufarta sannan ya kuma nemi sanin alfanun tsarin amma fa duk wannan sai Zara ta fara da karanto mana labaran duniya.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Isra'ila ta ce ta kaddamar da wani gagarumin hari kan Iran bayan shafe fiye da shekara guda suna gwabzawa. Fadan da ya fara tun bayan harin da kungiyar Hamas ta kai wa Isra'ila, rikicin da ya mamaye Tehran da sauran abokanta. A cikin wata sanarwa da ta fitar da sanyin safiyar yau Asabar, rundunar tsaron Isra'ila ta ce jiragen yakin ta sun dawo gida lafiya bayan sun kaddamar da hare-hare akan sojoji a yankuna da dama a Iran. Kakakin sojin Isra'ila Daniel Hagari ya shaida wa manema labarai cewa harin da Isra'ila ta kai ta sama sun cimma manufarsu amma basu bayar da wata shaida ba. Kamfanin dillancin labaran Iran ya bada rahoton cewa hukumar tsaron sararin samaniyar kasar ta ce an kai harin kan cibiyoyin soji a Tehran da kuma yammacin lardunan Khuzestan da Ilam. Sojojin Iran sun samu nasarar kakkabo da dama daga cikin hare-haren tare da tabbatar da basu haifar da wata mummunar asara ba. Jami'ai a Ukraine sun ce harin makami mai linzami da Rasha ta kai a yau Asabar ya kashe mutane uku ciki har da wani yaro. Gwamnan yankin Dnipropetrovsk ta tsakiya Sergei Lisak ya ce hare-haren da ta kai a cikin dare a Dnipro sun raunata mutane 19 tare da lalata gine-gine da dama. Ya ce harin ya kashe mutane uku a Dnipro ciki har da wani yaro, 19 sun jikkata, 4 daga cikin su yara, an kuma kwantar da 8 a asibiti. Hukumomin yankin sun ce hare-haren daban-daban da aka kai cikin dare a kif babban birnin kasar da kuma yankin da ke kewaye da jirage marasa matuka ya yi sanadiyar mutuwar mutane 2 ciki har da wata matashiya. Kif dai ta dade tana neman karin makaman kariyar sararin samaniya daga kawayenta kafin lokacin hunturu, yayin da Moscow ke kara kaimi wajen kai hare-hare kan ababen more rayuwa. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce kasar ta amince da shirin sayar da makamai na dala biliyan 2 ga Taiwan. Amurkan dai tana bin doka da oda wajen baiwa Taiwan hanyoyin kare kanta duk da rashin kulla hulɗar diplomasiya a hukumance da kuma takaddamar da ke tsakanin Taiwan da China. China na ƙara matsa lamba na soji kan Taiwan ciki har da gudanar da wani sabon atisayen yaki a tsibirin a makon jiya. Karo na biyu da ta yi hakan tun bayan da Li Qingting ya karɓi kujerar shugabancin Taiwan a watan Mayu. Sanarwar ta ce Amurka za ta sayar da makaman ne don taimakawa Taiwan wajen inganta tsaro, zaman lafiya da siyasa da daidaiton soji da ci gaban tattalin arzikin yankin. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. ‘Yan kasar Georgia sun kaɗa ƙuri'unsu a yau Asabar a zaben da zai tabbatar da sabuwar demokradiyya a daidai lokacin da ake ƙara nuna damuwa kan yadda jam'iyya mai mulki ke marawa Rasha baya. Zaben 'yan majalisar dokokin ya haɗa da ƙungiyar masu adawa da waɗanda ke goyon bayan ƙasashen yammaci wanda ake zargi da tauye demokradiyya da kuma karkata zuwa Rasha. Brussels ta yi gargadin cewa zaben zai baiwa birnin Tbilisi damar shiga kungiyar tarayyar Turai. Kuri'ar jin ra'ayin jama'a a kasar mai mutane miliyan 4 na nuni da cewa jam'iyyar adawa za su iya samun isassan kurkun da za su kafa kawancan. Shugabar mai goyen bayan yamma Saromi Zurabishvili tace zaben zai tabbatar da makomar Georgia, yayin da shugabar jam'iyyar adawa ta United National Movement Tina Bukuchaba ta yi alƙawarin samun babban nasara. ‘Yan Najeriya da dama sun nuna kin amincewa da ƙudurin dokar da zai samar da runduna mai ɗauke da makamai ga hukumar kiyaye haɗura ta tarayya. Hukumar ta ce idan har aka amince da ƙudurin dokar zai tabbatar da tsaron cibiyoyi da jami'anta, kuma ba za a tura su zuwa yin sintiri ba. Sai dai masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama na kira da a yi watsi da ƙudurin, suna mai cewa zai iya haifar da cin zarafi. Matsalolin cin zarafi da cin hanci da rashawa daga jami'an kiyaye haɗura sun zama ruwan dare a Najeriya. Hukumar ta FRSC ta ce tana ƙoƙarin gyara matsalar tare da hukunta masu cin hanci da rashawa, amma ta ce jami'an na fuskantar cin zarafi daga masu amfani da hanyoyi a lokacin da suke bakin aiki. A wannan watan ne Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da wani ƙudurin doka da ya baiwa hukumar damar kafa runduna masu ɗauke da makamai.
Zahra Aminu Fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin zauren VOA.
Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru, kuma Muhammad Bashir Ladan shike jagorantar shirin. Bismillah Bashir.
To bara mu koma sashin Muntari Hamisu, kuma a can ba min da Malam Muntari Hamisu. To ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiya nan kasar Kamaru tun 1990?
Demokradiya na nawa a nan kasar Kamaru, domin an mun lura tun 1990 lokacin da aka jami'u daban-daban da karfin SDF a wannan lokacin, an kama ganin cewan kowa ya yi sai faɗi abin da ya ga dama, wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara. To amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata, sai a kama shi a rufe sa. Kaga demokradiya a nan yana nawa. Ta wajen zaɓe, mun duba hukumar zaɓe, shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe, kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe. Wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe, akwai ɗan sanji kam a wajen maganar zaɓe, amma magudin na da yawa har yau. In muka duba kuma ta wajen cewa za a samu sauyi a hanyar zaɓe ne a ƙasar Kamaru da wahala, domin muna ganin yadda zaɓen yake tafiya. Wato ainihin demokradiyya yana nawa a ƙasar Kamaru. In muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu, wato West Cameroon da East Cameroon, 1957 zuwa 1950 zuwa 1959, akwai su KNDP na su Endire da su Foncha da sauransu, kowane da jam'iyyar shi. A lokacin demokradiyya so mahaɓaka kafin sashen Ingilishi su haɗe da sashen Faransa, amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 nan da aka sake dawa da demokradiyyan, kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi.
So Alhaji Muhammadu Jafaru, duk yanda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka zata bambanta da ta shauran, in duba da cewan kai kana daga cikin jam'iyyar RDPC ko kuwa CPDM, wato jam'iyya mai mulki kenan, duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan, menene ra'ayinka kan wannan tambaya tamu?
Dangane da batun demokradiyya a cikin kasar Kamaru, babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa Polibia da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru. don ku shakka babu a cikin Afrika dai Kamaruna daga cikin kasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda kasa ce wanda ta ba mu kowa yi yancin addinin sa koda wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta bangaren addini wanda aka san na biyu kuma ta wajen kungiyoyi na siyasa yau Kamaruna da kungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wayannan kasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan kungiyar nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum mu'amala tsakanin kasashe da kasashe da tsakanin mutane da mutane Kamaruna ta yi rawan gani ta wannan bangaren saboda haka babu abin da zamu iya cewa wannan ci gaba da muka samu Allah ya rada tafiyar da mu akan haka
to malam babanga baka ga cewa idan kace babu ci gaba a fannin demokradiya dole kenan za a duba cewa kuma yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abin da ya fa da kuke gani kaman babu ci gaba
a gaskiya a ce wai akwai namu yan siyasa a ciki to za iya ce amma ni zan ce maka o don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gari na a cikin matashi a birnin Duwala matashi a cikin birnin Duwala ina kokartawa yanda nake yanda zan iya ne wato nuna ma wadansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana fadan ra'ayin sa amma kaga ko ni wata sai na fito na bada ra'ayi na kaga gwamnatin din wato ma Duwala suna takura mini wata sai ni har na ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin Duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara 30 kenan wato abinda ake kira multi parties ya shigo a kasashen mu na Afrika amma gaskiya an ka duba yau shekara 30 din wato demokradiya kasar mu kasar ta Cameroon an ci gaba ne ko an koma baya yanda na ga maka dan uwana mun koma baya mun kuma baya don me sa mun kuma baya domin akwai yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk yan siyasa da duk yan jarida wato mafarkin su daya ne su samu su fitar kasan Cameroon su tafi Canada su tafi États-Unis su tafi Russia su tafi Faransa su tafi Spain su tafi duk waɗansu kasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su ba hadde wato in suka bada ra'ayi ne barazo a ci musu mutunci ba ko kuma barazo a taba su ba a ce musu ma za a yi su wato fashi ko kuma za musu kamu
so malam Hamisu Muntari to ai wasu yan siyasa suka ce yau idan demokradiya ta gurbance a kasar Kamaru kuma yan adawa da naku alhakin to wada ya zaka amsa musu wannan
jam'iyyar adawa suna da yawa kasan Kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa yan suyan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara akan yan adawa ba wai aikacen adawa suka kawo gurbancewan demokradiya a kasan Kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan wasu yan adawa wanda ba za mu iya ce a fili ba amma na ba su mukami a cikin gwamnati kagan aka zaɓi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko minista ko director ko wani abu sai ka ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne amma da sunan ɗan adawa ya tashi to muna da irinsu da yawa wanda saninmu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana karfin yan adawa gabaki daya a kasan Kamaru
so Alhaji Muhammadu Jafaru sai dai ai yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta rashin ci gaban kasa da yadda jam'iyyar ku ta FDPC take gudanar da mulki alhali a cikin wato tsari irin na demokradiya muke kaga su lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wutar lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na ta FDPC take tafiyar da mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan me zaka iya faɗa mana kai
wannan kuma tunaninsu ne kasan kuma shi mutun yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan kasan Kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau ba wai don ina cikin kungiya na CRDP sai bane zan mara mata baya 100%. Daya daga cikin rashin hankali da tunani wanda galibin kungiyoyi na adawa ba su da shi su abinda wannan shugaban kasan yake shi suke so su yi kuma ina yawan fada cewa babu yadda za a yi a ci gaba kawai a duniya gwamnati ta ci gaba da gyara kasa ba tare da wa'annan mutanen kasan su da kansu sun gyara kasa ba yau ni ma'ana zan dauki maka misali in ka tafi kasa kamar Amurka da kamar su Ingila da sauran kasashe ai ba gwamnati bace take gyara kasa ba gwamnati bace gwamnati hanyoyi take bayarwa wanda mutane za su bi wa'annan hanyoyin domin su gyara kasa su bude kamfanin muka su bude masana'anta su ba wa mutane sana'a amma in an jira wai gwamnati ita za ta yi komai wannan mu da kanmu mun yi ma kanmu ƙarya wannan shine dalilin abin da isa har yau in adawa ba su iya hada kansu sun kayar da wannan gwamnati ba irin siyasa da wanda ita kungiyar mu na RDPC take yi irin wannan siyasan in su ma suke so su hausu zo su bilai to ya za a samu kenan
da waɗannan bayanai na Muhammadu Jafaru zamu dakata a yau Sai makon gobe za ku ji mu dauke da wani shiri na musamman kan zaben Amurka. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin. Sai Fiona Wamai Nandudu wacce ta daidaita sautin shirin. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya.
Har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan duk da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Yanzu ga shirin mu na gaba.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku assalamu alaikum VOA Hausa ko me ake nufi da takardar kudi ta bai daya menene manufar aiwatar da amfani da takardar kudi ta bai dayan ko menene alfanun tsarin mai tambaya mai nasara nasarawa kuntuwa Idan mai tambayar malam mai nasara nasarawa kuntuwa na saurare ga ansar da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horas da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hong wanda yake
jama'a assalamu alaikum masu tambaya suna so su san me ake nufi da takardar kuɗi ta bai daya da kuma menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai daya da kuma menene amfanin takardar kuɗi ta bai daya to da farko ya kamata mu san menene takardar kuɗi ta bai daya takardar kuɗi ta bai daya takardar kuɗi ce wanda kasashe daga biyu zuwa iyaka yadda hali ta kama za su hada kai da niyan yin amfani da takarda guda na kuɗi guda daya wato idan muka misali kasashe guda biyu ne ɗaya kuɗin kasa a cikin biyu din za a iya dakatar da aiki da shi koko za a ci gaba da aiki da shi amma dai babban kuɗi wanda zai zama duka kasashen za su yi amfani da shi shine sabuwar kuɗi da suka yadda akan za su yi aiki akai misali Najeriya da Niger su shiga yarjejeniya na amfani da takardar kuɗi na bai daya za a yi amfani da naira ne koko saifa da Niger ke amfani da shi ita takardar kuɗi ta bai daya yanki gaba daya suka yi amfani da shi inda ma so samu ne a yadda duniya ke tafiya kusan duniya ma su amfani takarda guda daya wanda zai zama na ko ina kaje a cikin duniya zakai amfani da shi kai tsaye in za a yi tunawa kasashen turai sun yi wannan a 1999 sun fitar da kudi takarda kudi ta bai daya da ake kira euro duk da bi a daidai wancan lokacin manya-manyan kasashe sun kai guda uku ba su yadda sun shiga tsari na euro ba kasashe kamar Birtaniya, Denmark da ma Greece amma zuwa 2004 kusan kasashe na turai gaba daya sun shiga aiki da euro kasa ya daidaita kudaden kasashen turai wanda kusan dukkan kasashen turai idan ka shiga zaka yi sayi abu da euro takarda kudi ta bai daya tana daidaita farashi misali yanzu idan ka shiga kasashe da suke amfani da kudi daya farashi da ka samu a kasa a shine farashi da zaka je ka samu a kasa ba a yankin Afrika ta yamma an so a irkiri takarda kudi ta bai daya wanda ake kira aka saka lakabawa suna eco amma dai karshen takardan kudin zai jingina ne da saifa da yake yawancin kasashen a kasashe ne wa'inda Faransa ta yi mulkin mallaka amma har zuwa yau wannan mafarki bai tabbata ba yawancin abin da ke hana yin amfani da takardar kudi ta bai daya kusan saboda bambanci na tattalin arziki na kasashe wannan kasan ya shi wannan kasan tattalin arziki yawancin in an mai da abin daidai an kawo daidaito a tsakanin kudaden kasa mai karfin tattalin arziki ta kai shawuya wajen goyon kasashe da ba su da karfi wajen tattalin arziki mukaddama dauka misali fetur na Najeriya in an kawo takardar kudi ta bai daya yadda zaka sayi fetur a ce naira 200 ko 300 a Najeriya to dole haka za a sayi da ita a Niger haka za a sayi da ita a dukkan kasashe ta Afrika ta yamma to ba mamaki shi yasa manyan kasashe kamar su Najeriya ba sa marmarin saurin yadda ai amfani da kasa to takardar kudi ta ECOWAS da ake kira ECO takardar kudi ta bai daya kalma ce da mun wanda aka fi sani da common currency kalmar turanci ce wanda duniya ta fi sani da common currency idan mutum bai fahimci bayani tun dazu da Hausa ba to amfani manufar aiwatar da ita shine wato a tabbatar da dukkan kasashe da suka yadda za su yi amfani da shi ya zamana idan ka shiga wannan kasan zaka sai abu da kuɗi da aka yadda doka yanzu a ce an yadda za a amfani da takardar kuɗi ta bai daya a Afrika ta yamma kamar yadda nayi magana daga ba a baya mutum a ce naira ita ce kuɗin da aka yadda za a aiki da shi to da naira na Najeriya zaka je Niger zaka je Benin zaka je Burkina Faso zaka je Côte d'Ivoire Togo duka ka je ka sayi abu zaka je Ghana ka je ka sayi abu daidai yadda zaka saya a Najeriya naira ta zama kudi da idan ka ji ba sai ka canza ba baka bukatar canji kai tsaye zaka je ka sayi ko sai a Ghana da naira kai tsaye zaka je ka sayi duk abin da kake so a Niger da naira shine kenan kaddamar da ita idan har an kaddamar da ita din to takardar kudi tsari na takardar kudi ta bai daya tana da amfani muhimmanci riba daiwa ga kasashe da suka yadda shi Dr. Mawaka Mamman Shata yana cewa a wani wakansa yawan mutane su ne kasuwa yin amfani da takardar kudi ta bai daya yana kawo yawan mutane ya fadada kasuwa misali lokacin da kasashen turai suka yi yadda da yin amfani da takardar kudi ta bai daya ta euro ainihin kasuwa ta yi turai an tsumani kimanta cewa mutum miliyan 200 ne shekaru kudu zuwa biyar daga baya da aka ƙara fadadawa kasuwa ta karu zuwa miliyan mutane miliyan 300 daga miliyan 200 ya koma miliyan 300 yawan mutanen Najeriya mu dauka yanzu miliyan 210 yadda ake cewa mutanen Niger sun kai miliyan 20 zuwa wani abu kamar mai ka haka idan ana amfani da takardar kudin ta bai daya duk mutanen Najeriya da mutanen Niger kasuwar ya zama daya ka tara kuma duk mutanen Senegal duk mutanen Afrika duka a taru da Afrika ta kudu kaga kenan za a samu kasuwa mai mutane kusan miliyan 300 jijila ashe kenan ya fadada kasuwa maganan ka je ka ce sai kai canji kamun ka sai abu ya bazama babu zaka je kai tsaye kaga kenan an samu sauki gujen wahala na canje kudi a wani kasa kamun ayi abu ya bukata farashi ko za su daidaita na bada misali idan da a ce yanzu takardar kudi ta bai daya ake amfani da shi a Afrika ta yamma ko ko mu ce Najeriya da Niger kawai ba ma amfani a ce za a yi fasfauri na irin mai kamar su fetur kamar wasu abubuwa na masarufi da ake bukata a Najeriya ko Niger don ne ne takardar kudin ya riga ya daidaita farashi farashin zai zama daya ba zai zama ka sayi abu a Najeriya 10,000 ka je Niger ka je ka sayi shi 10,015 ko 20,000 ba a'a farashin zai zama daya tun daga daman takardar kudi daya ake amfani da shi so wa'annan dai su ne kadan daga cikin muhimmancin riba da ake samu wajen hada da takardar kudi ya zama tabbai daya duk da dai akwai amfanoni da yawa akwai kuma matsaloli dai su ne manyan kasashe masu karfin tattalin arziki sukan goya kananan kasashe da ba su da tattalin arziki mai karfi wanda kuma lallai shi ne ma yasa a lokacin da aka yi a kasan Turai kasashe kamar su Ingila suka ki shiga cikin abun da wuri ganin za su goya wasu kananan kasashe da ba su da karfi a can Turai zai zama na za su kamar za su yin wahala dai akan tsari so waɗannan dai so su dai dai abubuwan da fatan dai wannan ansa da aka bayar zai dan haskakawa mai tambaya zai ba mai tambaya dan haske akan tambayansa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horis da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong da wakilin mu a shiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado da producer mu Dadi Balawe da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
a gaida Ibrahim ta Almasi Garba da haka ne kuma zamu nada tabarmar shirin namu na yinin yau sai kuma zuwa gobe da safe idan mai duka ya amince ku ji wasu abokan aikinmu da shirin mu na safe yanzu a madadin Zahar Aminu fage da ta taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamai nan dudu da ta shirya kuma ta bada umarni da ma injiniyar mu ta wannan lokaci Miss Helen daga nan birnin Washington DC ni Aisha Ma'azu nake muku sallama Nice.